Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi wanda ni Sale Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. A ƴan kwanakin nan kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawan Najeriya ya gayyato ministan ma'aikatar kuɗin kasar Kemi Adeosun domin ta bayyana musu yadda kasafin kuɗin bana ya kasance. A cikin jawabinta ta ce kaso 15 kacal suka yi amfani da shi a cikin kasafin kuɗin na bana, yayin da saura watanni uku shekarar ta kare. Idan dai ba a manta ba, wannan kasafin kuɗin na yanzu bai zama doka ba wadda gwamnati za ta yi aiki da shi sai ƙarshen watan Yuni, lokacin da majalisar dattawan ta kammala aikinta a kan shi ta tura wa gwamnati. Kenan watanni uku kawai gwamnatin Buhari ta samu yin aiki da shi kawo yanzu. An samu jinkiri wajen tabbatar da kasafin. Tambaya nan ita ce, menene dalilin jinkirin? Daga yana ya samu asali, menene illarsa ga tattalin arzikin ƙasa da ma rayuwar al'umma? Akan wannan na samu na yi fira da Malam Shehu Aliyu, masanin tattalin arziki da ke zaune a Abuja. Ga yadda firar tamu ta kasance.
Cikin makon da ya gabata, makon da ya wuce, kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa ya gurfanar da ministan kuɗi Kemi Adeosun ta zo ta yi bayani akan kasafin kuɗin wannan shekara da muke ciki. Ta faɗi wani abu da ya ban mamaki. Ta ce cikin kasafin kuɗin wannan shekara kashi 15 aka yi amfani da shi, ga shekara kuma za ta ƙare. Shin fahimtarka a gane roka a matsayinka na masanin tattalin arziki, wani illa ne irin wannan yake ba tattalin arzikin ƙasa?
Wato illarsa a bayyane ne. Wato yanda na ji gane abin da aka yi magana, wato kamar kowa yana da ɗa a makaranta, kamar ɗanka da ke makaranta a cikin kashi 100 na subject da yake, sai a ce maka ya ci kashi 15 ne. Shi wannan ɗan naka zai tafi jami'a?
Ina ko za shi?
Ai ma au, to in ba za shi jami'a ba, to tattalin arziki za shi wani wuri a kashi 15 a watan 10?
Ban da za shi.
To tun da ba inda za shi, to dole a binciko matsayin, kuma kamar yadda muka yi tattaunawa da ku lokaci-lokaci, mun ta yin magana, wato gabatar da kasafin kuɗi da wuri yana da muhimmanci a ƙasar da ta tsaye da January 1 ga wata, watan Janairu na 1 ga wata a matsayin shi ne shekaran kuɗinta. To kuma in an san da wannan lokacin, to wajibi ne hukumomin da wannan abu ya rataye a wuyansu samar da shi a daidai wannan lokaci. Idan kuma an sake tsarin, to a doka ya kamata a koma a majalisa a ce an mai da kasafin kuɗin Najeriya, an mai da shi tun da an duk inda za a yi a rinƙa yin shi a wata ɗaya ga watan Janairu in ya kiwa, to a koma majalisar dokoki a ce an mai da kasafin kuɗi ya zama ɗaya ga watan Yuni, lokacin da aka rantsar da shugaban ƙasa. Da ya so an rantsar da shi, saboda haka ya fara aiwatar da sabon kasafin kuɗi. To amma duka irin waɗannan sai an duba wato yanda siyasar ƙasar take, political economy, ka duba yanda tsarin siyasar ƙasar yake, da tsarin bankuna, wato tsarin kasuwanci na bankuna, da tsarin hukumomi na kuɗi na ƙasar, waɗanda su ne abubuwan da ake amfani da su wajen jiyo tattalin arzikin ƙasa. Idan ya fi zama na shekarar kuɗi na gwamnati ya je sabon banda na kamfanoni, to gwamnati za su yi ta wahala wajen ƙoƙarin daidaita saitin abubuwan da suke na gwamnati. Amma idan aka ce ana samun irin wannan bayani kuma a bakin shugabanni waɗanda suka yi alƙawarin za a samu canjin, kuma an ba da cikakken wato yarda cewa za a iya samun canjin nan, to ya kamata a samar da wannan canjin.
Malam Shehu, wannan kasafin kuɗin na wannan shekarar sai watan 6 ne fa muƙaddashin shugaban Najeriya ya rantsa hannu a kansa ya zama doka. Watan 6
haka ne.
To watan 6 zuwa yau ba watanni uku ba kenan?
Eh, wata uku kenan.
To kuma kasafin kuɗi na shekara ɗaya ne?
sai haka yake na wata 12 ne
nan shekara ɗaya ne wata 12 to ga shekara za ta kare kuma dole a fito da wani sabon kasafin kuɗi wato wannan shekara ta wuce kenan ina aka kwana
to yanda aka kwana kaga wani abu da ba a so mutane da ba su so su ci an fade shi kaga har a tsarin mulkin soja sojoji a fadin Najeriya duk shi iya kokarin da suka yi daya ga watan nan zaki mutane daya ga watan Janairu zaki mutane jawabin sabon shekara su kuma gabatar da kashin kudi tunda ba su da majalisu tunda kuma waɗanda suke amfani ba sojoji suke kasafin kudin nan ba hukumar kasafin kudin Najeriya nan ne da take suke wannan kasafin kudi to kaga in har an samu irin waɗannan bayanai to kullun za a koma shin menene ya shigo menene kuma yake canzawa in kuma yake canzawa za a canza shi in kuma ba su canzu ba to lallai muna da matsala babba a tattalin arzikin kasar mu saboda kasafin kuɗi dai wajibi ne a ga mutum shi kadai a gidansa wajibi ne a kamfani wajibi ne kuma a gwamnati sannan duk inda aka saba wajen samar da ainihin dokar da za ta sa a kashe kuɗi to za ku a samu tsaiko ne ko kuma za a ci gaba da samun tsaiko wanda kuma shi ba zai taimaki tattalin arzikin kasan ba ka tuna ana faɗin mun farfaɗo ne daga tsawon tattalin arzikin kasa wanda tattalin arzikin ya samu ya farfaɗo kuma mun yi bayani shi ma akan wannan farfaɗowan to kuma farfaɗowan ba zai ɗore ba sai waɗannan irin su kashefin kuɗi da irin waɗannan abubuwa da ya shafi ƙudurori har da harajin da muke magana a kai wanda su ne za su samar da abubuwa sannan ita kuma gwamnati ta daɗa fitar da kuɗaɗe wanda zai shiga inda ya kamata ya shiga ko dai ta fannin samar da ayyukan yi ko kuma ta hanyar samar da abubuwan da ke gina tattalin arziki kamar abin da Bature ke kira infrastructure da kuma abubuwan da ya shafi ilimi.
Wannan shekarar muna watan 10 idan ba a gabatar da kasafin kuɗin baɗi ba tsakanin wannan wata da wata mai zuwa shi ma na baɗin zai makara.
Ai kawai kasafin kuɗi na 2018 ko yanzu aka kai shi majalisa a irin ɗabi'un kasafin kuɗin da yake fuskanta misali kasafin kuɗi na 2016 wanda ya ɓace bat ba a gan shi ba sai kuma kasafin kuɗi na 2017 wanda shi ba ɓacewa yi ba amma an samu rudani inda wani ɗan majalisa ya ce an shiga gidansa amma ɗauki abin da ya shafi kasafin kuɗin to kaga idan wannan yanayi to ba mu san yanayin da ko da an gabatar da kasafin kuɗin a wannan watan a yanzu ɗin nan nake maka magana to ba mu san kuma abin da zai fito baya daga majalisa ba wanda shi zai duba abun da za a yi kuma musamman ma kasafin kuɗi ne da zai tafi na 2018 wanda shi ne kasafin kuɗi wanda zai auna ainihin ƙarfin wannan gwamnati da ƙarfin wannan canji kafin zaɓe na 2019 wanda 'yan siyasa za su fara shirye-shiryen siyasansu ne a cikin 2018 waɗanda shi kuma yana da irin nashi illan a kasafin kuɗi da kuma tafiyar tattalin arzikin ƙasa.
Wato kana ganin siyasa za ta kawo tangarɗa?
Dole siyasa ta kawo tangarɗa saboda ita siyasar ita take ta ba mu tangarɗa saboda canje-canje da kuma ra'ayoyi da ke bambanta yanzu kamar misali ta kasafin kuɗin da muke sa ran a gabatar idan aka gabatar da shi kowanne majalisa zai kokari ya ga an sa wani abu a masaɓarsa saboda zai koma wajen mutanen sa yi alfahari to idan hakan ya faru su kuma akwai ba 'yan majalisa ba 'yan siyasa da ke cikin gwamnati ba akwai 'yan siyasa da ke wajen gwamnati wanda su ma suna da irin nasu tsarin na kawo tarnaƙi ko da ƙarya ko da gaskiya wajen hana aikace-aikace don misali ai akwai ƙoƙarin da ɗan majalisa zai yi na ba da wutar lantarki misali ya shirya duk abin da za a yi an kawo wutar lantarki to ɗan majalisa ne na tarayya ga sai kuma gwamna a jiha shi kuma yana ganin wannan yanayi ne don ya nemi gwamna shi kuma ya hana irin waɗannan ayyukan to kaga in an hana irin waɗannan ayyukan to kaga an sake kawo kasafin kuɗi tarnaƙi amma a siyasance kuma yana da yawa irin waɗannan abubuwan a cikin wannan ƙasa namu.
To kuma idan ana haka nan ai tattalin arziki ke shan wuya?
Talaka zai ke shan wuya shi tattalin arziki a yanzu ya fito ya tattalin arziki ya fito da yardi amma shi talakan aiki bai zama ya fito ba.
Da saura dai
To Malam Sanu ko tattalin arziki ka ce shi tattalin arziki Najeriya ai mun afuwa tattalin arziki ne da tun da aka yi Najeriya shi girma yake misali zan maka tun ana yin kasafin kuɗi da fan 200 fan 200 har ya kai fan miliyan 2 har ya kai miliyan 16 yanzu kuma ya kai trillion 7 to kaga tattalin arziki kullun fadi yake yi
saboda al'ummar kasar ma sun karu
saboda al'ummar kasar sun karu kuma dukiyar kasar na ta karuwa amma karuwar shi wajen raba dukiyar kasar nan ne ake samun matsala a tattalin arzikin duniya ba ma na Najeriya kadai ba inda za ta iske kashi 2 cikin 100 suna rike da abun da mutum miliyan kaza ya kamata su amfana da shi amma yana wurin su kuma ba amfana suke da su ba kuma ta haka ne za mu sake dawo wajen kamar misali dangote duk abin da ake masa a kasar nan ma ba a saka masa ba misali dangote ne ya tsaya tsayin daka ya gina kamfanonin da muke alfahari yau kamar misali shi ake kamfanin simintin sa ya fi na kodi ina girma a duniya kamfanin matatar man fetur da zai yi ta fi na kodi ina girma a duniya har na gwamnati kaza da kaza da kaza da kaza to inda ɗan Najeriya da irin dukiyar da Allah ya ba Najeriya tuntuni masu kuɗin da masu zuba jari sun haƙura sun yi siyasar ƙasar suna ta zuba jari a ƙasar da ƙasar ma ba haka take ba to Allah ya saka alheri Allah ya mana
nagode
to Malam Salu Allah ya taimaka ina godiya
nagode
jama'a ƙarshen fira kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu Malam Ishau Aliyu da Salamun Abu da Tubahiro Deodone da suka taimaka da sauti ni Saulu Garba ke muku fatan alheri
kudi ne a kaje da hanya mai amma babu zai ja kan kina kana